بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan safiya mai albarka. Yau muna safiyar Lahadi 7 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1445, wacce ta daidai da 17 ga watan Maris shekarar 2024 miladiya. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Darul Qur'an da ke nan ganyen Oda Saminaka, inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna nan a cikin Suratul Ma'idah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da fahimtar ayoyin da kuma yin aiki da ainihin wato abin da Allah ta'ala yake gaya mana. A jiya mun ƙarƙare kissa ta gaba, faifayin labarin abin da ya faru tsakanin Annabi Musa alaihi salam da suwa da Banu Isra'il, inda Allah ta'ala ya musu umarnin su fita zuwa wannan gari na Baitul Maqdis, ko kuma garin Ariha, su je su yaƙi waɗannan mutane masu tsananin ƙarfi. Annabi Musa yayi musu kyakkyawan zance, yace: ya ku mutane na, yayi musu kira ta girmamawa. Su kuma da suka tashi suka ji abin da za a yi, suka ce mishi: ya Musa, kai Musa. An gane wannan ai, suka yi masa rashin kunya iri-iri, har muka kai labarin zuwa ga wasu mutane guda biyu, su ne ainihin wato Yusha'u da Kalib. Waɗanda su waɗannan guda biyu su ne mutanen da suke jin tsoron ni'imar da Allah ta'ala yi musu, ba su kasance daga cikin waɗanda suka butulce wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ba. Amma ƙarshe dai waɗannan Yahudawa suka ce wa Annabi Musa: kai Musa, ka je kai da Ubangijinka ku yi yaƙi, idan kun yaƙi waɗannan mutanen za mu shiga garin, amma in dai suna nan a ciki har abada mu ba za mu taɓa shiga wannan gari ba. Allah ka tsare mu ga barin saɓa umarninka. A ƙarshe dai Annabi Musa alaihi salam ya roƙi Allah, ya ce: rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, ni ba na iya mallakar komai daga ni sai ɗan uwana, don haka ka raba tsakanina da mutanen da suke fasikai. Sai Allah ya ce masa: ai, wannan gari na al-ardul muqaddasa, an haramta musu wannan gari, an haramta musu shiga tsawon shekaru 40 za su yi suna ɗimuwa a bayan ƙasa. Yatihuna fil ard, suna ɗimuwa a bayan ƙasa. Allah ya ce: fala ta'sa 'alal qawmil fasiqin, kada ka taɓa damuwa da mutanen da suke ainihin wato fasikai. Allah ka tsare mana imaninmu. Daga jama'a, wannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin ainihin wato Al-Qur'ani mai girma. To, dama mun yi bayanin cewa yau ɗauraya za mu yi akan wannan kissa ɗin, ma'ana za mu fitar da wasu daga cikin fa'idoji na waɗannan kissoshi da suka zo a cikin wannan babi, don mu amfana mu kuma fahimci abin da ya kamata mu gane. Allah ka azurta mini kyakkyawar fahimta. daga cikin fa'idojin waɗannan ayoyi ya ku jama'a za mu fahimci cewa abu na farko duk wanda Allah ya bashi ilimi to ya bashi wata babbar ni'ima da ya wajaba ya gode wa Allah maɗaukakin sarki da ita ko da yaushe domin duk cikin arziki da Allah yake badawa babu kaman arzikin ilimi amma ga wanda ya fahimci haka shi yasa ba za ka taɓa ji an fifita tarin dukiya akan ilimi ba in ka ji ana wannan to a wurin 'yan duniya ne amma a wurin ma'abota hankali waɗanda suka san yadda ya kamata suka san jiya da yau za su nuna maka cewa tabbas ilimi ya fi dukkanin abin da kake iya tunawa falala da karɓuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda albiri ke cewa ja'alta al-mal fawqa al-ilmi jahlan la'amruka fil qadiyyati ma 'adalta wa baynahuma bi nass al-wahyi bawnun sata'lamuhu idha taha qara'ta yace ka sanya dukiya sama da ilimi ne saboda tsabar jahilci irin naka yace na rantse da Allah a cikin wannan hukuncin da kai baka yi adalci ba tsakaninsu da nassin wahayin alqur'ani akwai bambanci amma in kana son gane haka ka karanta suratu taha mai Allah ya ce wa qur rabbi zidni malan la ilman ya ubangiji ka kare ni da ilimi haka aka umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilman kace Allah ka kare ni da ilimi a ƙarshen surar ma Allah ya ce mishi wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayatid dunya linaftinahum fihi kada ka mika idaninka zuwa ga abin da muka jiyar da su dadi na wannan rayuwar duniya wata kawace kawai ta rayuwar duniya ita ma wannan din mun yi ne dan mu jarrabe su mu fitine su a cikin abin da muka basu na dukiya amma sai Allah ya ce wa annabi Muhammad wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi kuma shine mafi wanzuwa me wannan yake nufi menene rizqu rabbika anan shine ilimin wahayi da Allah ya bayar wa manzon Allah kaga ashe shi ma arziki ne don haka shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa haramun ne akan wanda Allah ya baiwa baiwar iya alqur'ani mai girma da sanin ma'anoninsa da har da ce shi ya dinga kallon ni'imar da Allah ya wa wani a matsayin ni'imar ta fita sa wannan yana daga cikin butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala kisa ka rawaito daga Ali bin Abu Talib me yake cewa radina qismat al-jabbar fina lana ilmun wa lil a'da'i mal yace mun yadda da rabo da Allah yayye ba mu a cikin mu mu muna da ilimi maƙiyan mu kuma suna da dukiya ce fa innal mala yafna an qaribin domin ita dukiya tana ƙarewa nan kusa yaya ilimi fa fa innal ilma hayyun la yamutu shi ilimi rayayye ne baya mutuwa shi yasa ya kawo har yau bai ƙare ba kake ganin mutane suna ta rowan dukiya amma ga ilimin nan ana ta badawa sai dai kace ba ka so dashi ana ta bada ilimin wasu ma suna ta bacci basu damu ba amma da kuɗi aka ce za a raba malam duk masu baccin da malam za ka gansu a tashi da yanzu sun yi sammako sun je kofar sun zauna sun yi dafifi suna jira shi yasa daga cikin fadalar ilimi malamai suka ce duk duniya babu wanda kai malami kyauta ko akwai shi shi ne kai wanda zai tara al'umma barkatai ya ta basu abin da yake da shi ba tare da ya kosa ba ba tare da ya gaji ba amma wajen dukiya ko wajen taimako ne za a ce a taimakawa da awa ai kaza in aka yi haka sai a ce kai wannan sun yawa sai a haka a dubu wasu 'yan canjin goro sai a ɗauka sai a miƙa kayan sallah an yi misalin 100,000 dubu 150 dubu 500 amma tallafawa asusun ilimi ko tallafawa wani abu na abin da ya shafi da'awa to abin da mutum zai iya bada makwara shine 2000 wani ma ya sa kansa fixed amount shi taimakon sa gaba daya ba ta wuce 10,000 kawai in dai maganar taimakon masallaci ne ko da'awa ko wani abu to 10,000 ne kacal Allah ka tsare mana imanin Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu gyara abu na biyu waɗannan ayoyi da muka karanta jama'a suna nuna mana matsayin malamai yana gaba da matsayin masu mulki a cikin al'umma zaka hada ba zaka hada ba saboda wani mai mulki ne ke zama yana karantar da mutane abin da ya kamata su yi wani mai mulki ke zama ya nuna mutane cewa bai kamata ku yi kaza ba ku yi kaza yau ku yi kaza gobe akwai shi babu saboda haka wannan aiki ne na malamai su ne masu karantar da mutane ka dube da Annabi Musa yayi ta kokari yana kara kai tsakanin wannan mutane ya ce kaza su ce kaza ya ce a dai yi kaza wanda wannan yake nuna maka cewa malamai da suke da ilimi sun fi waɗannan saboda me malamai su ne magadawa annabawa shi ko Allah bai taɓa halittar wasu halittu mafiya daraja a cikin halittar ɗan adam kamar suwa ba kamar annabawa da manzanni ba jama'a mun gane wannan abu na uku ya kamata a dinga tunatar da mutum ni'imar da Allah ta'ala yi masa musamman ni'imar da Allah ya keɓance shi da ita idan Allah ya baka ƙarfi ne a jikinka a nuna maka ni'imar wannan ƙarfin da Allah ya yi maka idan lafiya ce a nuna maka cewa fa Allah ya baka zunzurutun ƙoshin lafiya yadda kana gudanar da al'amuranka ba tare da wata matsala ba wannan ni'ima ce da ya kamata ka gode wa Allah in kana so ka gane matsala ce ka je asibiti ka ga mutane da ke kwance wani an yaga mishi nan wani yayi accident yayi rugu-rugu yayi kaca-kaca wani karaya biyar ne a jikinsa cinyoyi sun kakkare ƙafafuwa hannaye abubuwa iri-iri ga su nan za ka gane ashe ba ƙaramin ni'ima ta Allah yi maka ba mun taɓa yin wani abokinmu ya zo yana ta mana mita wallahi ban da lafiya ne jikina ya ƙi daɗi kaza da kaza ka ce to abin da muke ga za ka yi tunda ka taɓa ƙananan asibitoci sun kasa ka je shika ta ce hospital sai kama hanya je shika to dama in ka je za ka je ta emergency ne ko in za ka karɓe ka a karan fari a yi maka waye-waye ai da ya je emergency lokacin an kawo wasu ya ga wasu suna gagarar mutuwa ya ga wasu nan sun yi rugu-rugu ya ga wasu nan suna numfashi da ƙyar to Allah sai na ji na warke kawai sai na dawo gida wallahi malam tsaf ya gari malam ya gane ashe shi mai lafiya ne ma yake ta kuka to wajibi ne in dukiya Allah yi maka a nuna maka cewa Allah fa ya rufa maka asiri ya ma kaza ba fa wayonka bane ba fa kwarewarka bane ba iya tarawanka bane wallahi Allah ne ya tara maka dan akwai ninkin baninkin irin ka wanda sun haife ka suna ta wahala sun fi ka zafin nema yanzu wani ya riga ya fita ma amma yana nan bi da komi har yanzu a gidan haya yake rayuwa kai kuma har kana da gidajen ma da ka gina gidaje ma ka sa an haya a ciki ka gane ni'imar da Allah ta'ala yi maka kuma ka dinga yin godiya a kanta Allah ta'ala ya sa mu gode bayan wannan jama'a ashe imani da Allah sharaɗi ne na samun tsantsanta dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala me Allah ya ce wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ya kamata ku dogara in kun kasance masu imani kenan in dai ba ku da imani yaya su ku dogara ga wasu amma shi mai imani jama'a baya dogaro ga kowa sai ga Allah ta'ala shi kadai shi yasa muka yi magana akan ashirku fi tawakkul shirka wajen tawakkali Allah ka tsare mana imanin mu bayan wannan jama'a za mu iya fahimta daga cikin wannan wannan isoshi cewa yana da kyau ga mai wa'azi ya dinga ambaton munanan sakamako na laifuka don tsoratar da mutane ace in kai kaza Allah fa zai maka kaza, in kai kaza sakamakon da zai biyo baya shine kaza da kaza, wannan zai taimaka maka wajen nisantan wannan mummunan laifin kada ka aikata shi. Ina fata an gane wannan jama'a. Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu. Me yasa aina zan fahimta cikin wadannan ayoyi? Allah ya ce wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, kada ku juya akan digadiganku ku saba wa annabinku kan umarnin da Allah yi muku, idan kun yi haka za ku juya kuna masu hasara. Haka ne ko ba ka bane? Haka ne. To in kana ambatawa mutum mummunan sakamakon abin da zai same shi in ya aikata wani mummunan aiki, wannan zai taimaka wajen mutum ya zamto akan tsari wanda yake mai kyau. Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu. Abu na shida, dogaro ga Allah yana daga cikin hanyoyin da yake samar da nasara akan abokin gaba. Me yasa? Waɗancan mutane guda biyu shehu suka yi udkhulu alaihimul baba, ku shiga musu ta ƙofar shiga garin. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, tabbas in kun shiga ta inda Allah yake ku shiga za ku yi nasara a kansu. Sai ce wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ku dogara ga Allah in dai ku masu imani ne. Jama'a mun gane wannan ko? Allah ta'ala ya samu dashi. Bayan wannan ya halatta a matsayinka na mutum ɗan adam, idan ka san akwai wasu mutane masu munanan ɗabi'u da halaye cikin iyaye, cikin ƴan uwanka, cikin abokanan sana'anka, cikin abokanan kasuwancinka, cikin abokanan rayuwa ko wani ɓangare na abin da ya shafi rayuwa, ya halatta ka ringa roƙon Allah cewa Allah ka raba tsakanina da waɗannan mutanen banza. Domin me? Ga annabi Musa ya ce fafruqu bainana wa bainal qaumil fasiqin, ya Allah ka rabe tsakaninmu da waɗannan mutane fasikai. Kuma Allah ya amsa addu'ar annabi Musa. Jama'a ku san me ya faru? Tun da suka shiga wannan garin tsawon shekara 40 suna ɗimuwa, bayan shekara biyu annabi Haruna ya rasu, bayan shekara guda shi ma annabi Musa ya rasu. Kaga an basa cikin ɗimuwa, shi Allah ta'ala ya ƙyale su sai ya ɗauke manzannin nasu gaba ɗaya. Mun gane wannan? To amma me ya faru? Annabi Musa alaihi salam wannan addu'ar da ya yi ya sa babu wani Banu Isra'ila da ya san inda kabarin annabi Musa yake. Ma'ana annabi Musa ma ya mutu ba su san a ina ya mutu ba. Me yasa? Saboda Allah ya amsa addu'ansa cewa mene? Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, ya Allah ka raba tsakanina da waɗannan mutane fasikai. Shi yasa in kaga mutanenka sun iya, sun zama mutanen banza ko wasu mutanen da suke mutanen banza amma suna ƙoƙarin matsanka don su kawar da kai gabarin hanyar Allah, ya halatta kai addu'a ka ce Allah ka shiga tsakanina da wani, Allah ka raba tsakanina da wani. Me yasa? Kana so ne ka kukuta daga wannan abin da waɗancan mutane suke aikatawa. Allah ka tsare mana imanin mu. Wannan shine abu na bakwai. Abu na takwas, waɗannan ayoyi suna yin nasiha ga mutumin kirki, duk wani mutum mumini, akan cewa kada ya riƙa damuwa da uƙubar da Allah ya wa masu laifi. Mutum ya saba wa Allah, Allah ya halakar da shi, suka riga jin damuwa, kai Allah sarki, Allah sarki, ko an kama wani ɓarawo ƙato an kashe shi ka riga cewa Allah sarki, kai wallahi har ya ban tausayi, bai kamata ba. Wannan ba ɗabi'ar mutum mumini bane. Idan an kashe mutum irin wannan ko Allah ya masa wani mummunan sakamako, me ya kamata ka dinga yi kai? Na'am. Sai daga ce to shikenan Allah ya raba tsakanin nagari da mugu, shikenan mun huta. Huta roro. Wai wakin giza ya ki yaya ya ce huta roro, ba roshi da roro ko? Tunda wake abi yaya ba, me za a rora? To shi ake faɗa daman an sami irin wannan. amma bai kamata ba. Me yasa a cikin Alkur'ani ayoyi da yawa Allah ya nuna mana haka? Ka karanta labarin Annabi Salihu alaihi salam. Me ya faru lokacin da mutanensa suka kashe wannan taguwa, suka ce kai Salihu ka zo mana da abin da kake alkawarta mana zai same mu mana, inda gaske ne kana cikin manzanni. Nan take tsawa ta kama su, sai ya juya ya ce musu, ya qaumi, ya ku mutanena, laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Na isar muku da sabon ubangijina, na ja hankalinku matukar jan hankali, saboda haka ko ba kwa ma san masu nasiha. Yanzu wannan yaji ta hausha abin da ya faru da su, ba ruwan shi juya baya ta fishi. Bayan nan Annabi Shu'aibu da Allah ya ba mu labarin sa, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, yace fa kayfa asa ala qaumin fasiqin, tayaya ma ni zan damu dan Allah ya halakar da wasu mutanen banza. Ku faje da Annabi Allah ya faɗa. Annabi Nuhu alayhi salam da kansa yi addu'a, yace rabbi la tadhra ala al-ardi min al-kafirin diyara, Allah kakkabar wani arni wanda yake zaman gida bai iya fita ko nan da can. Wallahi malam hadda tsofaffin banza. Annabi Nuhu yace Allah an tashi halakawa ka a basu, innaka in tadharhum an ka kyale su, yudhillu ibadaka, za su batar da bayinka, wa la yalidu illa fajiran kafara, ba za su haifi kowa ba face mutanen banza masu yawan kafirci. Kana Annabi Nuhu alaihi salam kenan. Allah ya harkar da su ya juya baya ga babin shi. Saboda haka bai kamata ga mumini wai saboda Allah ya halakar da wani mai aikata laifi ko kaga irin kisan wulakanci da aka yi masa, ka dinga jin damuwa, oh Allah sarki, oh Allah sarki, wai yo Allah na ina kai ina shi. Mun gane wannan ai. Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu. Abin da tara waɗannan ayoyi ya kuyan uwa musulmi sun karantar da mu samuwar ainihin wato samuwar malami a cikin al'umma ba ƙaramar ni'ima ba ce ga wannan al'umma, domin su ne suka ɗauki ayyukan da annabawa da manzanni suke yi suka ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah, suna nuna musu abin da ya kamata su yi don samun tsira, suna kuma gargaɗinsu gabarin aikata miyagun ayyuka don su samu tsira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na goma, ku duba irin haƙuri da Annabi Musa ya da mutanensa da irin tsagerancin da suka yi masa. Yana ce musu, ya ku mutane na, kun ga yana jingina su zuwa gaba zuwa ga kanshi, amma su suka tashi kashin shi, ya Musa kai Musa, rashin kunya da izgilanci da iskanci. To wannan ya nuna maka cewa duk al'ummar da ba ta girmama malamanta, to wallahi halaka ya riga ya same ta. Duk al'ummar da ba ta girmama malaminta wanda zai karantar da ita addinin Allah ya nuna mata hanyar Allah, ba sa girmama shi, to ya nuna su mutanen banza ne. Dan ga abin da ya faru tsakanin Annabi Musa da suwa da mutanensa. Allah ka tsare mana imanin mu. Shi yasa yi wa malami wulakanci a cikin al'umma ba karamta shi hankali ba ne. Za ka iya masa wulakanci yau, ka zazzage shi a gaban mutane, ka ci mutuncinsa, duk za ka iya yi, Allah ya kyale ka, amma wallahi baka ci banza ba. Ka jira sai ka ga wata musiba, wani bala'i ya auka wa mutum, ya rasa yadda zai yi da ransa wallahi. Ko a jarabce ka da masifar talauci da bala'i, ko a jarabce ka cin dukiyar wani a kai ka a garkame, ko a jarrabe ka da zinace-zinace asirinka ya tonu, Allah ya tona ma asiri all over. Domin jama'a naman malamai yana da guba, duk wanda ya ci shi sai ya kashe shi. Kaka wai ka ci mutuncinsa, ka faɗi maganganun banza, kai din banzanka kaza kaza kaza, ka jira hukuban na nan zuwa. Babu wani wanda ya wa wani annabi tsagerinci wanda ya sha. Mu kuma Allah ya ce mana, al-ulama'u warathatul anbiya, shi yasa koda malami yayi laifi ba a tinkarar laifin da yake ta hanyar cin mutuncin sa da zagin sa, sai a roƙa masa gafara kuma a yi kokarin gyara shi, sai a danyi wani dan tsarin da zai zama za a danyi shi abin da zai dan fahimta din ya gyara. Amma ba a dinga zagi ana cin mutunci ana yama didi ana zubar da mutuncin sa a cikin mutane ba, saboda in mutuncin malami ya zube a cikin mutane sai wa ya rage? Ban ji ba. Me kudin angon ku zai tara ku yin nan kwanyar Allah ne? Zai iya? Allah ka tsare mana imanin. Abu na 11, waɗannan ayoyi sun karantar da mu irin mummunan zato da banu Isra'ila suke wa Allah. Kamar yanzu ne a Najeriya, in ka ce kai Allah ya gyara mana, insha Allah ƙasar za ta gyaru, sai wani ya ce kai ina na billahi allazi wa zai yi ba, ai wannan ƙasar wallahi tallahi ya makurar rantsuwa da Allah cewa ƙasar ba za ta taɓa gyaruwa ba, kaga wannan munina wa Allah zato ne. Ko kuwa wannan bai da bambanci da abin da banu Isra'ila suka yi, suka ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna. Wannan dalilin da ya sa muke sanya wa ranmu cewa ƙasarmu ba za ta taɓa gyaruwa ba, shi ya sa ba ma yin wani yunƙuri da yin wani aikin da zai nuna cewa muna son ƙasar ta gyaru. Wallahi malam. Ko kuwa wannan kawai shi ne dalili, ba ƙari ba ragi. Allah ka rufa mana asiri, Allah ka ba mu ikon gyarawa. Da haka jama'a da ku ji, bayan wannan jama'a abu na 12, waɗannan ayoyi sun nuna mana matsayin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Su mutanen annabi Musa me suka ce masa? Ka je kai da Ubangijinku ku yaƙi, mu dai muna nan a zaune ba inda za mu. Ya ce ba za mu shiga ba har abada, ko in dai suna ciki lokacin da za a yi yaƙin Badar. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin sahabbansa, yayi wa'azi, yayi jan hankali, iyaka jan hankali akan maganin cewa su ba da gudunmawa a wajen wannan yaƙi wanda za a zo a gwabza tsakanin wa? Tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawa da sahabbansa. Me ya faru? Da aka zo wajen wannan yaƙi, manzon Allah sai ya ce, jama'a yanzu ya za mu yi? Ana magana ne akan wannan al'amari na yaƙi, za ku bani gudunmawa? Kuna ganin yaƙin nan a yi ko kada a yi? Saboda asali jama'a yaƙin Badar zaɓi Allah ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ba umarnin cewa dole a yi wannan yaƙi ba. Sai sayyidina Abubakar ya tashi yayi jawabi i bayani cewa ya Rasulullah, ai wannan al'amari wanda kace a je ai wannan yaƙi, za mu yi wannan yaƙi kawai tare da kai ya Rasulullah, ai mu tafi kawai a je ai wannan yaƙi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya shiru, Umar ma ya tashi yayi bayani, manzo Allah ya kawar da kai. Sai Sa'ad ibn Mu'adh ya tashi cikin sahabban annabi Muhammad ya ce, ya Rasulullah, ina ganin dai wannan maganar da kake da mu kake mutanen garin Madina, dan duk waɗanda suke magana mutanen garin Makka ne. Ya ce, ya Rasulullah, mu mun ba da rayuwarmu zuwa gare ka, ka je duk inda za ka je, ka yaƙi duk wanda za ka yaƙa, ka yi duk abin da za ka yi da kowa, muna nan tare da kai, za mu yaƙi da kai ta damanka, za mu yaƙi da kai ta hagunka, za mu yaƙi da kai ta gabanka, za mu yaƙi da kai ta bayanka, mun ba da rayukanmu zuwa gare ka ya manzon Allah. Ya ce, kai ya Rasulullah, ko da za ka ce ne mu hau saman tekun nan mu keta shi mu tafi wajen yaƙi, za mu hau tekun tare da kai. Inda za ka ce mu taka tun daga nan zuwa Barkul Ghumad da ke garin Yaman, wani wuri ne da ke garin Yaman, da za ka ce mu tafi zuwa Barkul Ghumadi, to da mun tafi tare da kai ba tare da mutum ɗaya daga cikinmu yaƙi zuwa ba. Mu ba za mu faɗa maka irin yadda banu Isra'ila suka yi wa annabi Musa ba, suka ce ka je kai yaki kai da ubangijinka mu muna nan a zaune kace ba za mu ci ma kaka ba ya rasulullah ina fata mun gane wannan kaga shi ba karamin alkhairi bane sahabban manzo Allah zarata ne shi yasa babu me zagin sahabban manzo Allah sai dan iska wallahi mallam ba mai cin mutuncin sahabban annabi sai matsiyaci babu wanda zaka ga yana kokarin bibiyar laifuka a ce ai wani yayi kaza ai wani ma yayi kaza sai kafiri wallahi mallam in dai kaga mutun yana jin haushin sahabban annabi to tabbas wannan mutum kafiri ne koda ko yana fadin la ilaha illallah alqur'ani ne ba da labari da wannan shaidar Allah ya ce muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار كاجي ما سس أنا نيني كافرين باكا سام مسلمين أنا زاجي نم وانسا باكا سام مسلمين كلنا أنا أقارن شن جون دنيا نم وانسا با مسلمين ترى ده وانا دم من زعل الله شمنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمين قاري شيني وند مسلمين سكوبتا دك شر هرشان سا شوتر وان هرشان سا da kuma cutarwar hannunsa kaji masu tsanani ne ga kafirai ruhama'u bainahum masu tausayin juna ne zaka gansu tarahum ruk'an sujjada zaka ga suna yawan ruku'i da sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana suna neman falalar Allah da yardansa ina fata an gane wannan simahum fi wujuhihim min athari sujud da ka kalle fuskokinsu za ka ga taban yin sujada Allah ce zalika mathaluhum fit tawra wannan shine misalin waɗannan mutane a littafin at-tawra wa mathaluhum fil injil misalin su a littafin injila ka zar'in kamar shuka ne akhraja shab'ahu wanda ya fitar da ƙaurinsa ƙaurin shuka shine wannan dan ƙaurin za ka ya fito ya dan lankwashi haka ka zar'in akhraja shab'ahu فآذره سي الله يكرف فاشي فاستغلظ سي كوري فاستوى على سوقه سي يزونا أكئتا تنسى أنا فتنقان وأنا فاستوى على سوقه يعجب الزراع سيكا قينا بعد شعوة قيني هواتو منوما أما الله يتي الله ياي ونني سبو دمي ليغيظ bihimul kuffar dan kafirai su dinga me su dinga jin haushin su li yaghiz bihimul kuffar dan kafirai su dinga jin haushin su imam malik ibn anas yace da wannan ayar zamu gane duk me zagin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kokarin bayyana irin laifukan da suka yi ka sani cewa wannan ya kafirta Allah ka tsare mana imanu zaka jama'a kunji yana da muhimmanci kwarai da gaske mu san wannan ka'idar ka duba yadda sahabban nan suka dinga tafiya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don yin yaki don yin gwagwarmaya don yada wannan addinin ko ta ina jama'a dukiyansu sun ciyar rayukansu sun bayar an gane da'awar sun shayar da ita da jinanansu amma Allah subhanahu wataala yace ya yarda da su kuma yan aljanna ne kai kuma yau ka zo kana zagin su waye kai da wani zai budi baki ya zagi mahaifinka ya zaka ji da wani zai budi baki ya zagi mahaifiyarka ce mutum yar banza ce karuwa yaya ai sai inda karfi ya kare ko da wani zai zagi ubanka ya ce mishi ubanka kaza da kaza da kaza ne kai ko misali aka bada aka ce kai babanka mutumin kirki ne amma duk abokanansa mutanen banza ne daga mashayi sai mayaudari sai mahayinci sai kaza don Allah zaka ji dadi saboda an ce abokin barawo yawa zan ci ya kare ku fahimce ni daidai Allah ya sa mu gyara jama'a mun gane wannan ko wannan shine hadithin Abdullah dan Mas'ud ni Allah ya kara mu shadda حديث من في صحيح مسلم لمن حديث يدبه قريبا كويدا سبا إن ترى هكذا حديث أنس لك سن صحيح البخاري لمن حديث يدبه قريبا ترى دهم سن دبيو هكذا حديث عبد الله لما سعود ألا يكارا مشيدا jama'a wannan shine a takaice wadarusun da muka koya a wadancan ayoyi wadanda muka karanta insha Allah ta'ala Allah ran ma zai fara karanta mana kissa ta gaba wacce zamu ainihin wato karanta ta Allah ta'ala yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
لئن بسطت
إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين
باين الله تعالى يا جماعة كرنتون شلا باري سيجي واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق كما كرنت موسى لابار قسكية نآين آدم نآين آدم سوبيو إذ قربا قربانا يا يندسك قباتر دونا أبني من لادة أبني من قسن شيزوا غالة فتقبل من أحدهما سيأك كربا وتينسو ولم يتقبل من الآخر أما با أمسى ودين با واندبا أمسى مسبا سبو لحسدا دكيتا قال يشي لأقتلنك والله سينا كشكا قال سي واند أكر لي ونن قربان لعبادة أبني من قسن شزوا قال يشي إنما يتقبل الله من المتقين yace ai kadai Allah yana karban aiki ne daga mai tsoron Allah la in basaqta ilayya yadaka litaqtulani idan kai kokarin shimfida hannayenka kai kokarin yin amfani da hannunka dan ka kawo min hari dan ka kashe ni ma ana bibasitin yadiya ilayka liqtulaka yace ni bazan dauki hannuna don in yi yunkurin kashe ka ba me yasa inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karkata wannan labari yake nuna mana cewa ka karanta wa banu isra'il da al'ummar ka ya kai annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam na abubuwan da suka faru tsakanin ƴaƴan annabi Adam guda biyu malaman tafsiri suka ce waɗannan ƴaƴa guda biyu sune Habilu da Qabilu duk da wasu malaman tafsiri suna cewa waɗannan mutane da ake maganan su wasu mutane ne cikin banu Isra'ila to amma gaskiya jumhurin malamai mafi yawa sun ce ƴaƴan Adam ne ƴaƴansa ne daga bakonsa waɗanda ya haifa a cikin sa su ne waɗanda ake maganar su waɗanda suka fito daga jikin annabi Adam da wani da Hawwa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna yin nuni zuwa ga wannan me yasa domin a ƙarshen kissan zamu zo mu ji Allah ya turo da wani hankaka yana haƙan ƙasa dan ya birne ɗan uwansa dan ya nuna wance yadda ake yi su kabanu Isra'il already tun kafin su aita mutuwa ai ko amma a zamanin annabi Adam kafin wannan kisan jama'a ba ta mutuwa ba ba wanda ya ta mutuwa yayin annabi Adam mun gane wannan kafin wannan kisan da aka yi babu wani wanda ya taɓa mutuwa a cikin ƴaƴan annabi Adam, ba a taɓa ganin mutuwa ba. Wannan mutumi Kabilu shine wanda ya fara kashe dan uwansa Habilu. Me ya faru? Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce dalilin aukuwar wannan shine shi annabi Adamu alaihi salam da matansa Hawwa'u salawatu rabbi wa salamuhu alaihim ajma'in sun kasance idan Allah zai ba su haihuwa, duk haihuwa in za ta yi tana haifan tau'ama ne, su ne ƴan biyu a yarabci. Aka ce tau'am ana nufin ƴan biyu, an gane ne. Duk haihuwa tana haihuwan ƴan biyu ne, ƴan bibbiyu take haihuwa, namiji da mace, namiji da mace. To idan ta haihu sai a ɗauke ba za a haɗa waɗannan ƴan biyun aure ba, ba aure tsakanin wanda aka haife su tare, amma ɗayan cikin da aka haifi wancan da wancan daban, to shi ne sai a yi haɗi a ce namijin ya auri wancan macen, macen kuma ta auri wancan wa, wancan namijin. Ina fata mun gane wannan. Haka ake haihuwarsu. To lokacin da aka wayi gari annabi Adamu alaihi salam an yi wannan haihuwa, an haifi Habilu da Kabil. Akwai ƴar uwar Kabilu mai suna Iqlimiya, sunanta kenan, wanda ake ce mata Iqlima, ko ba muna cewa suna Iqlima ba, to ana ka samu wannan sunan. Sunanta Iqlimiya. Ita Iqlimiya ita ce ƴar uwar wane? ƴar uwar Kabilu. Kyakkyawa ce. Shi kuma wanda aka haifa ‘yar uwan Habilu aka haife su tare, ita kuma ba ta da kyau kamar wancan ɗayan. To mun san dama ga haɗin da ake yi, ko baka auren wacce ka fito ciki ɗaya a lokaci guda, sai dai a samu wanda ba ku fito ciki ɗaya ba, sai wancan ya auri macen, wancan ta auri ɗayan. Me ya faru? Sai aka ce to kai Kabilu ka auri ‘yar uwan Habilu. Sai ce cab, ina gaskiya ba ta da wani kyau, ga wacce aka haife mu tare kuma ta fi kyau ne, ita zan aura. Aka buga yace shi bai yadda ba. Annabi Adamu yayyaye da shi, yace shi bai yadda ba, shi wannan kyakkyawar zai yi min, zai aura. To dama an riga an baiwa Kabilu a shi Habilu ita cewa shi zai aure ta, tunda dama ba ‘yar uwar shi bane na mene, na haihuwa tare. Ina fata an gane wannan. To me ya faru? Ana nan sai annabi Adam ya ce to tunda ka kiya, yanzu abin da za mu yi guda ɗaya ne. Tunda haka ne kai ga yadda aka yi da kai, ba za ka amshi ‘yar uwan Habilu ba, sai dai ka auri ‘yar uwarka da aka haifi ku ta hanyar Iqlimiya. To yanzu za mu zo, kowa ya je ya zo da wata dukiya da yake da ita a baiwa Allah maɗaukakin sarki wannan a matsayin abin da kowa zai nemi auren wancan macen da ita. Duk wanda Allah ya karɓi nashi, to shi ne zai auri wannan yarinya. Mun gane wannan? Me ya faru? Shi Habilu sana'arsa kiwo ne, shi makiyayi ne. Shi kuma Kabilu shi kuma manomi ne. Ina fata mun gane wannan. Sai aka ce to kowa ya je ya kawo abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah a matsayin sadaka, wanda idan Allah ya karɓa masa sai a bashi auren wannan yarinya. Da Habilu ya tashi, sai ya je ya ɗauko wani kyakkyawar rago mai kyawun gaske ƙosasshe, sai ya ba da shi a matsayin abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah. Dama ka sani zakka ko kyautar makiyayi, duk lokacin da ya ɗauki wata dabba ya bayar, ana iya gane wannan dabbar ƙosasshiya ce ko kuma ramamma ce. Abin a fili yake aiko, amma shi manomi fa zai yi yin ha'inci, zai yi yin gaurayi, ya ɗibi wannan masu kyau ya dan zuba a ciki, ya dan zuba wani a tsakiya, ya dan kulle da sauransu. Haka ne ko ba ka ba ne? Yawwa, manomi zai fi saurin iya yin ha'inci fiye da wa makiyayi. Don haka Habilu sai ya ba da wannan riƙaƙƙen rago, shi ya fi kowane rago kyawu a cikin dabbobinsa, sai ya ɗauka ya kusantar da shi zuwa ga Allah. Shi ko Ƙabilu da ya tashi da ya ɗauki tumu, an san tumu ko? Mallam Abubakar zai ba ku labari, su ne mutanen arewa da Salihu Isma'il za su ba da labari. Ina fata an gane wannan. Ko mu ce dami, to sai ya ɗauki dami na kayan abin da ya noma. Shi kuma da ya tashi sai ya zaɓi wanda ya fi kowanne rashin kyau, shi ne abin da zai bada ya nemi kusancin Allah da shi. Malamai suka ce ai lokacin ma da ya ɗauka zai bada ɗin, da ya ga wata zangarniya mai ɗan kyau na gero ko wani abu, sai da ɗan zaro ta kawai sai ya ɗan cicciga da bakin shi. Saboda yana ganin haba ya ba da wannan ba a banza. Ina fata mun gane wannan. Ba zai bada mai kyau ba. Shi yasa Allah ya ce ko taimakon addini za ka yi, duk abin da za ka yi, wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun, kada ka nufaci ba da mummuna a ciki za ka ciyar ko ɗan kaɗan daga cikin abin da Allah ya baka. Wa lastum bi akhirihi illa an tughmidu fi, abinda ko kai aka ɗauka aka ba sai ka rufe ido za ka yi, sai ka rufe ido za ka iya amsa. Ma'ana abin bai da darajar da za ka yi mai, za ka iya amsar shi da kwanciyar hankali da kuma jin daɗi. To bayan sun ba da wannan, fatuqubbila min ahadihima, sai aka karɓa daga ɗayansu, shi ne aka karɓi abin da Habila ya bayar. Malamai suka ce wannan ragon da Habilu ya bayar shi ne ragon da aka ɗauka aka wuce da shi gidan aljanna, yana can yana kiwo. Shi ne ragon da zamanin da Allah ya umarci Annabi Ibrahim alayhi salam cewa ya yanka Annabi Isma'il, aka fanshi Annabi Isma'ilu ta hanyar kawo masa wannan ragon da Habilu ya bayar a gidan aljanna ta kiwo abin shi. Wannan ragon ne aka kawo shi Annabi Ibrahim ya yanka shi. Ina fata mun gane wannan. To me ya faru? Sai aka ɗauka aka bada, sai ya zama Allah ya karɓi nawa na Habilu, amma bai karɓi na Ƙabilu ba. Wannan magana an rawaito ta Imam Tabari, an rawaito ta daga Sa'id ibn Jubair al-Kufi, Allah ya maɗaukaki sarki ya ji ƙansa, da wasu daga cikin malamai. To yayin da aka karɓi wannan kyauta da suka bada a matsayin abin da za su nemi kusancin Allah zuwa gare shi, sai Allah ya karɓi na Habilu, saboda shi ne musulmi, shi kuma Ƙabilu kafiri ne. To kaga ashe Allah yana karɓan aikin mumini mai tsoron Allah ne kadai, baya karɓan nawa? Baya karɓan na kafiri. Duk wani aiki da kafiri zai yi, Allah baya karɓa masa wannan aiki. Kamar kai ne musulmi, duk aikin da kai ba tsoron Allah a cikinsa, Allah ba zai karɓi wannan aikin ba. Sunan aikin da kai aikin banza. Me ya faru? Sai Allah ya karɓi wannan kyauta ta Habilu. Shi kuma Ƙabilu mutum ne mai bala'in hasada. Hasada bala'i ne. Hasada masifa ne. Allah ka tsare mu da hasada. Shi fa mai hasada jama'a ƙoƙarin cin gyaran Allah yake. Haba Allah, haba Allah, ya za ka ɗauki ka za ka ba wani ba tare da shawarar mu ba? Ai in dan ta mu ne kakka ba shi. Kamar haka yake nuna Allah, kamar yana nuna Allah, haba Allah, Allah kai kuskure ka ba wani, ai ga inda ya kamata ka aje wannan ni'imar taka nan. Mun gane wannan? Kamar da Ibn Rajab al-Hanbali ya yi bayanin irin waɗannan maganganun na magabata a littafinsa na Jami'ul Ulumi wal Hikam sharhi 40 An-Nawawiyya. Allah ta'ala ya gafarta mishi. To shi mutum ne mai yawan hasada. An gane wannan ko? To sai ya dinga cewa yanzu kai za ka dinga yawo a duniya ana ganinka ana cewa kun gansu can, Allah ya karɓa mu Habilu, bai karɓi na Ƙabilu ba. Shi kawai sai in kyale kana yawo a ban ƙasa ana nuna ka ana nuna ni? Sai ce la'aqtulannaka, wannan lamun din lamul qasami ce wallahi sai da rantsi wallahi sai na kashe ka ina fata mun gane wannan to me ya faru wannan abin ya rantsi da Allah sai ya kashe shi shi wanda za a kashe Habilu sai ya ce mu Qabilu af yo ai kuma me za ka yi dai ka sani innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karban sadaka ne yana karban ciyarwa ne yana karban wani aikin alkhairi ne kadai daga masu tsoron Allah kenan wanda bai da tsoron Allah in yayi Allah zai karba ba zai karba masa ba innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin kai wallahi ko iyaka nan aka tsaya a wannan kissar ku to an riga an kwashe komai abu yayi kyau mun samu kuma darasi mai girman kware da gaske shi innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin wannan kaida ce jama'a da baka samun ta ko ina sai a cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala ce kadai Allah yana karba ni daga wajen wa daga wajen mai tsoron Allah jama'a mun gane wannan ko to me ya faru ana nan sai wannan Qabilu sai ya ce wa dan uwansa Habilu la'in bas sai ya ce mishi tunda kashi zaka kashe ni la'in basauta ilayya yadaka litaqtulani idan kai kokarin daga hannunka don ka kashe ni ma ana bibasitin yadiya ilayka liqtulak ni kam bazan daga hannuna ni ma ni mu kashe ka ba muna gane wannan jama'a saboda tsabar imani ce a ka ce za ka kashe ni ko eh to ni in ka ce za ka shimfida hannunka don ka kashe ni ni bazan miƙa hannuna don in kashe ka ba inni akhafu Allah rabbul alamin dalilin da yasa bazan wannan ba ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu gaba daya Allahu akbar jama'a kun ji to me ya faru kaga dai babu wani laifi da Habilu yayi ko akwai laifin da yayi babu wani abu da za a ce yayi ba kuma shi yace kada a karbi na wancan din ba shi dai ya gaya masa cewa kadai Allah yana karba da me daga minal muttaqin al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa amma inni inni taqaituhu wa kuntu alayya لاحب الحق وانما يتقبل الله من المتقين يجيني بانا نونا مكا wannan al'amari bane saboda ina san in boye ma gaskiya ko wani abu ina bayyana maka cewa ne ka sani Allah ta'ala shi yana karba ni daga mai tsoron Allah sai ce qala ibn atiyah malan ibn atiyah ya fada cewa al-murad bi taqwa huna abin da ake yi da takawa a nan ittiqa'u shirki mutum yayi kokari ya kiyaye kansa daga aukawa shirka da Allah bi ijma'i ahli sunna wannan da ijma'in ahli sunna indai kana aiki ya zama akwai shirka a cikin aikin ka Allah ba zai taba katsa maka ba dan wani zaka ga yana bin bokayi bal ma bokan ne wai kuma boka za a biya wa kudi kuma ya je kasa mai tsarki ya addu'a to yaje roko انما يتقبل الله من المتقين me zai roƙuwa can dan duba ne ya je kuma ɗakin Allah inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin kadai Allah yana karba ni daga wa daga mai tsoron sa saboda haka da kai da ake wa shirkan da shi da yake yin shirkan kowannen ku in zakai haji dubu wallahi Allah ba zai karba maka in zaka debi dukiya ka ciyar da mutane a cikin watan azumi ka gina gidan marayu kai duk aikin da zaka yi na alheri inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kaida ce Allah baya karba daga wajen kowa sai ga mai tsoron Allah inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba hadith Abu Huraira wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin kaga wannan yake nuna maka wannan kaidar in dai zaka yi aiki to ya zama wannan aikin Allah kadai ka nufata da shi kada ka ce ai akwai wani ai zan yi saboda wani ya ji dadi ko ko saboda mu sami yabo irin aiki ɗan siyasa na yau. Za su ce maka ayo ai ɗan siyasa an bai riya ba, to ai ba za a zaɓe shi ba, ba maganar riya ake ba, dama haƙƙin al'umma ne. Yayin da ka ɗauka ka ba su kayansu sai ka ce Allah ka karɓa mu, ka ɗauka ka ba su duk abin da za su faɗa, kuma wannan shi ya rage nasu ko kuwa. Dan su shugabanni ɗan siyasa ɗauka suka yi cewa in sun ɗauki wani abu sun ba wani kamar sun mishi wata ni'ima ce, ƙarya ne. Dama haƙƙin al'umma ne ku ba su kayansu, in ba ku ba da ba kuma wuta balbal. Ya kamata mu san wannan, ba za ka cuci al'umma ba kuma Allah ya kyale ka. Shi yasa kake ganin idan kai ta nemo wata kujera ta mulki, kai ta ƙoƙarin nemo wata kujera a siyasa, Allah ya hana ka ko ka haƙura nemi arzikin ka ta wani wuri. Ƙila Allah yana son ka da alkhairi ne, ya san cewa in ya baka ba za ka yin adalci ba, ƙila sanadiyyan samun wannan kujeran ka halaka kenan. Wallahi malam, in kai ta ƙoƙarin neman shugabancin ƴan kasuwa, kai ta neman shugabancin kaza, kaga baka samu ba, to yi haƙuri. Allah zai buɗa maka ta wata hanyar, ƙila a ilimin Allah ya sani cewa in ya baka wannan abin halaka za ka yi, saboda ƙaunan da Allah yake maka sai ya hana ka. Manzon Allah ya ce in ka ga Allah yana bai wa mutum duniya a bisa saɓon Allah, to ka sani wannan istidraji Allah yake masa, talala mai kaman sake yake masa. Idan lokacin kamu ya yi Allah ya damƙe shi, ba zai iya kurcewa ba, kuma ko da ya nemi Allah ya ƙyale shi ya masa jinkiri, Allah ba zai bar jinkiri ba. Jama'a mu sani wannan ƙa'ida ce, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, kadai Allah ta'ala yana karɓa ni daga suwa masu tsoron Allah. Don haka yace da shi, in ma kace za ka shimfiɗa hannunka don ka kashe ni, to ni ba zan shimfiɗa hannuna don in rama ko in ce man kashe ka ba, saboda ni ina jin tsoron Allah maɗaukakin sarki. Jama'a ina fata an gane wannan hadisi, ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da wasu daga cikin littafai na malamai kaman Abu Dawud da ya rawaito a Kitabul Fitan wal Malahim, babun nahyi ani sa'i fil fitna, bayin bin dake bayani akan cewa in aka zo ana rigima a gari, ana sare-sare, ana kashe-kashe, kakka yadda ka kashe kowa, kakka yadda ka saru kowa ƙwarai. Sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya ƙara mishi yadda, yace nace ya Rasulullah, idan wani ya shigo gidana ya zo da makami zai kashe ni, ya zan yi? Manzon Allah yake cewa kun ka khairi bani Adam, ka zamto kamar mafi alkhairin ƴaƴan annabi Adam. Watala hadhihi al-aya, manzon Allah sai ya karanta wannan aya, la in basabta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Ina fatan gane wannan jama'a. Sai malamai suke cewa idan rigima ne irin wannan, ko rigima ta addini ko wani abu, to kakka yadda kace kai ne zaka kisa akai, kai gwara a kashe ka, kamar yadda manzon Allah ya faɗa Abu Zayl al-Ghifari, Allah ya ƙara mishi yadda, yake cewa da shi idan rigingimu irin waɗannan suka kama suka auku, to kai kada ka yadda ka zama kai ne wanda kai kisan. فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. منذ الله يقول كذما كيني واند أكا كشي كك يدى أرجمر الديني قوة فتنة يزما كيني مين كسا كذما كي أكي كشي وابا وانك ين كسا إجاء النبي محمد صبو لأنبي صلى الله عليه وسلم يانونا من تشيوا هكنتم فرقوا دألّا ذي فاري تكان باي shine akan abin da ya shafi jini a ranar alkiyama. In dai kunci tsakanin mutane na zalunci ko, to akan jini za a fara yi, wani ya kashe wani, wani ya saru wani, a je a zo da su gaban Allah. Nan za a zo a haɗu a ta gwabza rigima a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kada mu manta hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito cewa aka abai cewa idan taqal muslimani bi sayfaihima, idan muslimai guda biyu suka haɗu da takubban su suna yaƙar juna, fal qatilu wal maqtulu fi nar, da wanda yayi kisan da wanda aka kashe in dai ya dau makami to dukan su ɗan wuta ne. Sai sabai ka ce ya rasulullah hadha al qatil fama badal maqtul, yo ai wannan shine wanda yayi kisa, to kuma ina laifin wanda aka kashe? Sai manzo Allah ya ce fa innahu kana harisan ala qatl sahibi, shi ma ya kasance yana kwadayin kashe dan uwansa. Ina fata an gane. Kaga kenan Qabilu ya so kashe wane? Habilu. Amma Habilu ya so ya dauki takobi ayi yaki? A'a, ya bari wancan ya kashe shi. Ina fata mun gane wannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadithin da Imam Muslim ya rawaito cewa ranan alkiyama za a tada mutane a gaban Allah a ranan alkiyama, yace yu'ta yawmal qiyamati bidh-dhalimi wal mazlum, za a zo ranan alkiyama da wanda aka zalunta da ma wanda ya zalunci. Fa yu'khadhu min hasanati adh-dhalimi, sai a dinga diban kyawawan ayyukan mai yin zalunci, ba fa sai kisa ba. Ehe, duk abin da ka sani na cuta kaiwa wani, ka zagi wani, ka ci mutuncin wani, ka ci bashin wani, ka ki biya, ka yi waye waye, kana ma wani hasada, ka ne wani kyashi, ka ne wani mugunta, ka da ya samu, to duk wannan abin da kai za a dinga diban kyawawan ayyukan azzalim. Fatuzadu fi hasanatil mazlum, sai a dinga diba ana zubawa a cikin kyawawan ayyuka wanda ka zalunta. Hatta yantasif, har sai an ɗibi gwargwadon abin da ya zalunci wanda ka zalunta ɗin. Fa in lam takun lahu hasanat ukhidh min sayyi'atil mazlumi fadurha alayhi, kai muƙaddara ma baka da wani, baka da wani zunubi, ai baka da aikin lada, to zunuban wancan wanda aka zalunta za a dinga ɗebowa ana jibga ma, a dinga ɗebowa ana jibgawa azzalimin. Manzon Allah ya ce sai a dinga jibga masa. A wata riwayar manzon Allah ya ce sai a kai shi wuta. Ai, ban manta da hadisi Muflis ba ko? A cikin Sahih Muslim manzon Allah ya ce kun san wane ne matsiyaci, wane ne fallafashe, wanda yana da dukiya amma aka zo aka kwashe dukiyar dare ɗaya aka bashi ko ba ko tsinke? Sahabbai suka ce ya Rasulullah, ai shi ne wanda ba shi da zinare ko dirhami, wanda ba shi da komi, shi ne wannan. Manzo Allah ya ce a'a, wanda yake matsiyaci a ranar alkiyama shi ne mutumin da zai je gaban Allah ga ladan sallah, ga ladan azumi, ga ladan hajji, ga ladan biyayya ga iyaye, ga ladan sadaka. Amma zai je gaban Allah wa qad shatama hadha, ya taba zagin wane, ya ruga mar ashar. An gane wannan ai. Wa akala mala hadha, ya ci dukiyan wani. Wa safaka dama hadha, ya taba zubar da jinin wani. Manzo Allah ya ce sai a dinga diban ayyukan ladansa ana biyan waɗannan waɗanda ya zalunta. Idan ayyukan ladan suka ƙare sai a dinga rago zuban waɗanda suka saura, a dinga diba ana jibgamar, sai a wuce wuta da shi. Allah ka zare mu. Ashe duk abin da bawa zai yi jama'a ya kamata ya dinga kula, ya kamata ya dinga lura, ya kamata ya dinga ankarewa daga abubuwan da yake aikatawa. Allah ka sani kyakkyawan ƙarshe. Da ka jama'a kun ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yi waɗannan bayanai. Sannan abu na biyu ko abu na uku, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin abinda Imam al-Bukhari ya rawaito, haka nan da yawa daga cikin malamai sun ainihin wato inganta riwayar da riwayar Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqtalu nafsun zulman, babu wata rai da za a kashe a bisa ga zalunci. Illa kana ala ibnil adam al-awwal kifla min damiha, face wanda ya fara yin kisa daga cikin 'ya'yan Annabi Adam ɗin nan shi ne wa? qabilu face sai an wayi gari yana da wani laifi a cikin wannan jinin da aka zubar me yasa li'annahu awwalu man sanna al-qatla saboda shine farkon wanda ya fara sunnata kisa ashe duk wani aikin alheri ya zama da kai ake kullawa ashe masallaci kaza ai da suwani aka gina tafsiri da ake yi ai suwani ke daukar nauyi karatu kaza da ake sawa a gidan radio suwani ne ke yi duk wani aikin alheri da ka faro shi duk wanda ya zai ya daura akai kullun kana da kamishin lada wallahi duk wani aikin banza da ake yi a cikin al'umma a ce wani shi ya fara yin party wani shi ya fara yin birthday wani shi ya fara gina cinema a gari wani shi ya fara yin gidan cinema da ake zuwa kallo wani shi ne wanda ya fara bude gidan gala wani shi ne wanda ya fara yin kaza wallahi duk wanda zai bude irin wannan abin a bayanka sai Allah ya dinga iban kwatankwacin zunuban waɗancan mutane ya dinga jibga ma dan a wannan gari a wannan wuri kai ka fara aikata wannan mummunan aiki Allah ka tsare mu karatun da yawa lokacin mu kuma ya kare insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu karasa wannan kissa mu ji sauran hukunce-hukuncen da ke ciki da kuma irin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake jan hankalin mu akai abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu ni da ku baki daya Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alkhairan duniya da lahira Allah muke roko ya sanya mu daga cikin bayinsa masu kokarin aikata alkhairi da kuma kare dukkanin sharri Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira ka azurta mu da kyawawan ayyukan da za su kai mu zuwa ga samun yardanka da aljanna a wannan azumi ya rabbana ya rabbal alamin marasa lafiya gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya mamatanmu Allah ta'ala ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka nawwara kabarinsu Allah ka yalwata musu makwancinsu Allah ta'ala ka kula da abin da suka bari a bayansu Allah muna roƙonka dukkanin yan uwanmu da aka kama ta hanyar kidnapping ko ta hanyar haɗin baki Allah ka san masu wannan aiki Allah ka mu'amalance su da irin mummunan sakamakon irin mummunan aikinsu Allah ka tsare mu ka tsare al'umma daga sharrinsu da makircinsu ya Allah ka sani wannan al'amari na satan mutane da amsan kuɗin fansa al'amarin nan ya dami yankin nan namu na arewa Allah kai mana maganinsa ya Allah mun maida al'amura zuwa gare ka ya Allah kai ne alqadiru kai ne alqaharu Allah kai ne aljabbaru ya Allah kai ne almuntaqimu ya Allah ka kame hannayen waɗannan azzalimai ya Allah ka kame hannayen waɗannan azzalimai ya Allah duk wanda ke da hannu a ciki Allah ka kona shi da wannan wutar bala'i ya Allah duk wanda ke da hannu Allah ka kona shi da wutar wannan musiba Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka kubutar da yan uwan mu a ko ina suke Allah muna roƙonka ka taimake yan uwan mu na Falastinu Allah ka taimake su akan waɗannan yahudawa Allah ka rubuta jawalan waɗannan yahudawa da mataimakan su ya Allah ka rubutawa addinin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sunnar sa daukaka ya Allah ka dauka salihan bayinka Allah muna roƙonka ka karbi rayukan mu na musulmi ka sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zanto kalmar la ilaha illallah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh